Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya halarci taron Afirka da Turai a Abidjan don duba yadda cinikin bayyuki neman dawowa. Ga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu.
Har aure buɗe kasuwa ta cinikin bayyi a Libya.
Shugaban mintattun PDP Walid Jibrin ya yi maraba da Atiku Abubakar ya dawo jam'iyyar. Shi ko matashin jam'iyyar Yusuf Lamido Cikaire ya ce a'a baya goyon baya.
Ya gama nasa mu da yanzu matsalolin da muka ga dadin suna nan ba su tafi ba. Kuma muna sauni muna jiran mai kuɗi yazo. Amero mu da kuɗin ka.
An damƙe mai fatocin hodar Iblis Okeke Chibuke Jona filin sokar jiragen sama na Abuja. Hamisu Lawal shine komandan NDLEA a filin.
Dan yawon bude idanu ya fito mana saboda akwai abin da ake kira tradecraft.
Rike kuwar bada lada ga waɗanda suka fallasa ƴan ta'adda. Shawarin Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ga jami'an tsaro.
Hatta a dazuzzuka akwai waɗanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a dauki mataki akan wannan.
Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar Adana da musayar kuɗi Munir Gorzo don zargin almundahana. Gwamnatin na shirin sake dawo da harajin hanya toll gate. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja. Nigeria.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Rabaran Ubale Nuhu Ibrahim daga Majami'ar Ikwa Bauchi. Ga Sheikh Kalarawi.
Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Mala yau Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya ina tsammanin Najeriya kamar za ta kama wuta, Allah bai yadda ba. Muna masa godiya. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu, ya kamata mutane da suke wa Jenar Buhari kyakkyawan zato, to fa su ɗauka Jenar Buhari mutum ne, ba mala'ika ba ne ko annabi. Ba zai iya yin wani abu ba sai abin da Allah yadda ya yi. Na biyu, ita kanta kasar ba irin ta zamanin Janar Buhari ba ne na da. Shi kansa Janar Buhari ba Janar Buhari ba ne irin na da. Arzikin kasar ba irin na da ba ne. Al'ummar kasar ba irin na da ba ne. Ɗa'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shi wa gabanni ba irin na da ba ne. Saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a. Abu na uku wanda nake so nuna mutane, tattalin arziki yana hannun Allah. Tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roki Allah kada mu dogara da Jenar Buhari. Mu roki Allah mu tuba, mai istighfari, laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. Sannan shugabanni, gwamnoni, ciyamomi, shugaban kasa da makamantansu duka, mu yi amfani da abin da Annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku. Na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku azaba, ranar alƙiyama. Sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi. Abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka ba shi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure, ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta. Sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu, to Allah ka tausasa masa. Idan ya kuntata musu, Allah ka kuntata masa. To sannan sai abu na ƙarshe, maganar makiyaya da manoma. Abin mamaki ne a ce da TV da Bafulatani suna faɗa. Abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna. TV ba abokin rigimar Bafulatani ba ne, Bafulatani ba abokin rigimar Tuba ba ne. Na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alaihi salam. Annabi Dauda ya yi hukunci akan noma da kiwo. Annabi Suleiman ya warware hukuncin ya yi gyara. An daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan a dogon zance yana nan gaba.
Shi ma Rabaran Ubale Ibrahim ya ce,
jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a, haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar. musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan kasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba, balle kuma har kace za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar kasan nan da shugabannin kasan nan, saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci yayi gagarumin tashi, masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50, yau ya koma naira 70. Kayan masarufi sun gagari mai karamin ƙarfi, in ka fiye ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a kiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa, kira na ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita, a yi rubutu da biro a sa a mujallu, a sa a kasidu, a watsa a cikin ƙasa, amma kuma talaka baya ganin canji, kullum jiya yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma ƙwara ɗaya ce tak, shine a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai, karyewar darajar naira, faɗuwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala, domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan taƙaitaccen gargaɗi wanda muka ji. Na gode, ne ne raguran kuba na Nuhu Ibrahim daga Gesuwa Bauchi.
To na muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.